Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 9 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu a majalisar dattijan Amurka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kama tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yaƙin su kan raguwar kungiyar ta'addanci ta ISIS a gabashin Siriya.
To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce a fadin mai martaba sarkin Kano za a yi muƙabalar da Sheikh Abdul-Jabbar Kabara ya nemi a yi tsakaninsa da malaman jihar.
Za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin Kano domin a yi a fadarsa, saboda dama ka san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin Juma'a. Kasan wannan fada ce take tace shi.
Sannan kamar kowace ranar Talata, Ali Mustapha Sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya, wanda zai zamanto shiri ne na musamman da ya yi waiwaye kan shiri na ƙarshe da wakilinmu marigayi Ibrahim Abdulaziz ya gabatar kafin Allah ya masa rasuwa a ranar Juma'a. Sai ku kasance tare da mu, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu a majalisar dattijan Amurka, inda ake zargi Trump da tunzura tayar da hankali wata guda da ya gabata ta hanyar ingiza magoya bayansa da su tunkari 'yan majalisar a ginin majalisa na Capitol, yayin da suke tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kayar da Trump a zaben na shekarar 2020. Zanga-zanga ta rikide zuwa tashin hankali, yayin da kusan magoya bayan Trump 800 suka afka mahukuntan a cikin ginin majalisar, suka fasa kofofi da tagogi, suka yi wa wasu ofishin majalisar ƙawanya tare da yin artaba da 'yan sanda. Mutane biyar ne suka mutu, ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar wanda ake binciken mutuwarsa a matsayin kisan kai, da kuma wani ɗan sanda da ya harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar har lahira. Sanatoci 100, 'yan Republican 50, 'yan Democrat 50 da ke sauraron ƙarar tsige shugaban mai wa'adi ɗaya suna cikin wani matsayi na musamman. Da yawa daga cikinsu sun kasance shaidu ne kan hargitsin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu, yayin da suka tsere daga zauren majalisar dattijai domin kare kansu. Fadar shugaban ƙasa ta White House tana bayyana matsayinta kan Iran bayan da shugaba Joe Biden ya yi wata hira inda ya nuna cewa Amurka ba za ta ɗage takunkumi ba har sai Tehran ta daina inganta uranium ɗinta. Sakatare yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai a jiya Litinin cewa don a fayyace a bayyane, ba haka bane shugaban ya ce. Shugaba Biden a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ranar Lahadi ya nuna amincewa, yayin da Nora O'Donnell ta CBS ta tambaye shi game da ɗage takunkumi kuma ko Iran za ta fara dakatar da inganta uranium fiye da wanda aka amince da ita a ƙarƙashin yarjejeniyar JCPOA wadda Amurka ta fice ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kamun tsohon kantoman ƙaramar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci ta wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Ga Sani Madunfashi da ƙarin bayani.
A wani hukar toma ne.
A kai, Allah a tsari ka, muna lahiya
don awalu.
Kwana yi ban ji kamar yadda tsarin ta boka.
Labarin kama Haruna Musa ya zo ne a matsayin waiwai ga jama'a, wanda hakan ya sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa in ji shin ko gaskiya ne sun kama shi?
To gaskiya ne, a rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin CP Salisu Buba ta sami wani faifai na magana wanda aka ringa yadawa a kafa kasa da zumunta da sauransu, kuma wanda muka gudanar da bincike kuma muka tabbatar da cewa wanda ya yi wannan hira tsohon kantoma ne na karamin hukumar Jibiya Laji Haruna Musa Mato. Mun gayyace shi office din mu kuma mun gudanar da bincike bai yi musu ba akan cewa yana hulɗa da mu'amala da waɗannan barayi na daji kamar yanda wannan hira ta ba wa kowa mamaki da irin cin amana na mutanen jihar Katsina da wannan shugaba yayi domin yana ɗaya daga cikin ɗan kwamiti na sasanci na wannan jiha ta maganar makiyaya da manoma har ma da laifi na ta'addanci har da an mika shi a gaban ku da
kakkin rundunar yan sanda kenan ta jihar Katsina.
Wallahi ya ga ban shirin mun ta tawaya abun yake wani duk ba a hitowa ga hiri ai abun
ai kana da labarin wani mahadi
mahadi
yanzu na ji ai magana wai wannan yaran da ka bada na yan kankara din nan wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan 800 duka nawa ne an bada miliyan 30 kaji ana magana miliyan 800
a gaida Sani Malumfashi da wannan rahoton. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yakin su kan raguwar kungiyar ta'addancin ISIS a gabashin Siriya. Rundunar dakarun Siriya SDF wadda ta kasance babbar kawa ga Amurka a yaki da kungiyar ISIS ta ce ta kame mambobin ISIS da yawa a gabashin lardin Dar ez-Zor na Siriya. Tun sojojinmu suka kame sama da yan ta'adda 30 a cewar Siyamend Ali, jami'in yaɗa labarai na sashen kare al'umma. Wannan farmaki na gudana ne kan maboyar ISIS da kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka taimaka sosai wajen tayar da ƙayar baya, kamar yadda ya faɗa muryar Amurka a wata hira ta wayar tarho. Babban hafsin sojin ƙasa na Najeriya, Manjo Janar Ibrahim Attahiru, ya ce sojojin Najeriya za su haɗa kai da na ƙasar Chad don yin rubdugu ma Boko Haram. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Major General Ibrahim Attahiru ya bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyara garin Gamdu don gana da sojojinsa da kuma masu alƙawarin cewa za a inganta aikinsu da ma samar musu kayan aiki don kawo ƙarshen wannan matsala na mayakan Boko Haram da ma wasu matsaloli da take damun wasu sassa a Najeriya.
We want to bring this war to an end soonest. So we're bringing out things you can see.
Yace muna so mu kawo ƙarshen wannan yaki hakan nan a ƴan kwanakin nan. Idan ka duba bullon da sabbin al'amura ga operation turata ka bango, in ka duba za ka ga sun samu nasara sosai. To muna so mu ci gaba da hakan don mu tabbatar cewa mun kaure ayan kungiyar Boko Haram a Najeriya. Kuma wannan muna aiki ne da sojojin Kamaru, kuma nan ba da juma ba za mu shigo da sojojin Chad don mu kawo ƙarshen ayan kungiyar Boko Haram gaba ɗaya. Wannan shine zamanin zanga a ƴan Najeriya, kuma ba wai shiyar arewa maso gabashin Najeriya bane kawai. Dukkanin kasan baki daya muna so mu kawo ƙarshen waɗannan mahara.
We ensure people do their work properly so that insecurity will be taken out of the past.
Yace za mu tabbatar cewa mutane sun yi aikin su yadda ya kamata don magamun kawo ƙarshen wannan matsala na Boko Haram baki daya. Ko akwai wasu matsaloli da jami'an sojan Najeriya ke fuskanta?
There are challenges.
Akwai matsaloli. Akwai matsaloli da ke shafan ayyukan mu na soja, amma za mu magance su cikin 'yan kwanakin nan.
Lieutenant Commander in Chief is interested in what goes on in this theater.
Yace shugaban kasa yana da sha'awar sanin abin da ke faruwa a wannan theater kuma da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da ma kowanne theater inda mutanen mu suke. Don haka duk wani bayani na farko yana zuwa ne gare shi, kuma zai kokari ya ga an magance duk wata matsala. A cewar ban Hassan Sojan kasar Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida da Haruna Dauda.
Wakai da Sarfilu Hashim Gumel wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta ce a fadar mai martaba Sarkin Kano za a gudanar da muƙabalar da za a yi tsakanin Sheikh Abdul-Jabbar Kabara da malaman Kano. A yan kwanakin da suka gabata ne dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya amince da buƙatar da Sheikh Abdul-Jabbar ya miƙa ta a yi masa adalci ta hanyar shirya wannan muƙabala a ci gaba da takaddama da ake kan zarginsa da yin wasu kalamai da suka saɓawa koyar addinin Musulunci. Wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kuri ya yi wata hira ta musamman da gwamna Ganduje, wanda da farko ya fara da yin ƙarin haske kan dalilin da ya sa suka ɗauki wasu matakai kan wannan lamari.
Damuwa tsakanin Sheikh Abdul-Jabbar da malamai a jihar Kano shine cewa wato bayanansa suna cima annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa. Sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma, har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi, har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi. To kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana akai. To saboda haka sai muka sami wato order daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi, domin a kada a samu tashin hankali sosai, saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama. To kaga mutane za su dauki doka a hannunsu kenan. To kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba, saboda lafiyarsa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma, da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba. To kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan order, kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri, kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri, ba za su bari kowa ya amfani da shi ba.
Ya zuwa na lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe, kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne?
To kamar yadda muka faɗa, ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru. To ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun ƙara bincike akan wannan.
Dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata. Kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken, ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata?
To jami'an tsaro suna bincike, sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwuwa haka din. Amma kasan ya nemi wata bukata ta musamman, ya ce a yi masa adalci domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar Kano, wato a bada wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu. To kasan kuma mu ma mun bashi amsa, domin mun tattauna da malamai cewa ga fa irin kalubale da ya jeho. Malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi, sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne, amma ya yi ta zuƙewa. Amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa, to kaga su dama abin da suke nema kenan. Saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu, shi yasa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yarda a yi wannan wato tattaunawa, kuma za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin Kano domin a yi a fadarsa. Saboda dama ka san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin Juma'a, ka san wannan fada ce take dan take tace shi. To saboda kaga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai, to ya kamata mu kai shi a can kowane abu a sashi a wurin da ya dace.
Kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance, tunda kamar gwamnati ce za ta tsara fasalta yadda za ta gudana, duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki.
To wannan abu ne mai sauki, tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja, kowa akwai hujjarsa. Shi furucin bakin da ya yi ai kasan an riga an ɗauka a cikin record ba? To wani ma akwai video akwai audio, to dukkanin su kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike, ko kuma suka yi bincike su irin da tattafai da ya faɗa, inda ya gano abin da ya faɗa, kaga nan za su zo su duba shi. Kuma tunda dama shi ne da farko ya yi wannan furuci, kaga shi ma yana da tasa hujjar. To abin da kamar gwamnati ta yi ta yarda a yi haka ɗin, kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarman mai martaba sarkin Kano, dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa, kuma kowa zai zo da hujjarsa. Mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba, kuma ba an gayyaci mutum ba, to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a tattaunawarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Wannan shiri ne wani musamman ne domin yana da tarin muhimmanci, domin kuwa wanda za ku je yana gabatar da wannan shiri shine marigayi Ibrahim Abdulaziz, wakilinmu na jihar Adamawa. Da gangan muka kawo wannan shiri, wanda kuma Allah da ikonsa ya zama daman shine shiri na ƙarshe na muhawarar da shi Ibrahim ya shirya mana daga can Adamawa din, kuma sai zama shine shirinsa na ƙarshe a duniyan nan. Muna kawo wannan shirin ne domin daɗa tuna shi da girmama shi da karama shi tare da yi masa addu'a na neman rahmar Ubangiji bayan hatsarin da ya samu ranar Juma'a 5 ga watan nan na Fabrairu na shekarar 2021 a kan ya sa ta zuwa Bauchi daga Yola domin halartar ɗaurin auren wani hadiminsa ko kuma abokinsa. To saboda haka muka ga ya cancanta mu sake jin muryar marigayi ɗin domin a daɗa tunawa da shi kuma a daɗa yi masa addu'a ba ta da ɓata lokaci ba. Da Ibrahim Abdulaziz da ƙarshen shirinsa na ƙarshe da yawa murai Amurka a tsaka mai wuya.
Yayin da aka ce sun kawo wannan gwamnati aka kashe dai, ai an kashe kudaden nan an sace tun lokacin gwamnatin PDP. Maganar Niger Delta ba abu ne da ya shafi gwamnatin APC kadai ba, wannan ya shafi duk gwamnatin da suka shuɗe gaba ɗaya ne. Abin da ke faruwa yanzu gaban kasa, gaban kasa ya kai masa bincike, wanda ya mutu ya fara abun al'ajabi ne, abun al'ajabi ne. Kowa ya lalace wannan abun da ya faru, kuma ba abu ne mai kyau ba, ba wanda ya ji daɗinsa. Kuma shi ne shugaban ƙasa ya ce dole a bincika ba a gaya masa suwa ya suka sata nan. Ita majalisar tarayya ta ba da dokacin a kuɗin da aka sata na maida ta zuwa Baltimore. Abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗinsa, ba wanda yake son ta, ko ba wanda zai ji daɗi, ko ba zai bayar abin da ya faru nan ya bar ta yace mu. Wannan abin ne
to du to ku saurare ni bari in koma gaba da ta yace shehu.
A faruwa karkashin gwamnatin ku kenan, wanda kai ma dan jami'in ne. Ma yace shehu ba haka bane.
Bari sai ci shehu ku saurare ni.
Amma ka duba kungiyoyi da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati ke mulki na PDP sun rubuta gwamnati ya kafa wannan ma'aikatan, ai har yau yana binciken ta. Kuma ka duba kudin da aka ɗiba ya fi wanda aka ɗiba kwanan nan.
To bari sai ci shehu.
Sata ne kuma, amma ba wanda zai zama ai sata a Najeriya.
To bari sai ci shehu da kuma a shi da tumbudu ku saurare duka. Akwai batun da ke yanzu mun ji na tarayya kamar ya kuke ganin kamulu da gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi. Ya ce shi aka gani kamulu da ku a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata?
To muka a jihar Adamawa alhamdulillah, domin mun ga matakin da gwamna na jiha ya dauka, kuma wasu jihohi ma alhamdulillah har sama da wasu jihohin da APC take mulki su ma sun ban rawan gani. Amma dai abunda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na APC a gaskiya abun Allah wadai ne, wanda kuma
to mun ji
alhamdulillah gara da Allah ba mai girma shugaban kasa Buhari wannan mulkin, don da ba don haka ba, watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba, wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna wa kabarin shi sujada.
To shi kenan, to bari mu je, to mun ji naka ra'ayi Dr. Umar Duhu. To Dr. Umar
Allah da ikon shi ba a taba yi wa wani shugaban kasa zanga-zanga don ta'addanci yayi yawa ba sai wannan shugaban kasa kuma.
To Dr. Duhu matakin jihohi da suka dauka, ya kaga matakin
faɗa kan fada wannan annoban
a jihohi?
Bana ce wani yayi rawan gani wani bai rawan gani ba, duk abu ne wanda ya shafi kasa da kuma duniya gaba daya. Abu ne wanda za mu tsaya, ko mutum kana son wani ko baka son shi, dole ka bada goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan
annoban, mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya, an samu kuma magani za ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita. Sai ya san shugaban kasa yau sai da kace shugaban kasa bai ci shawaranka ba, amma shugaban kasa ba farawo ba ne, shugaban kasa bai taba sata ba, saboda haka idan wani yana da wani hujja kuma wannan daban ne, amma maganar cewa ana wasu da kuɗaɗe, to duka dai aka mai da kafa da na jazzazu an ce bayar na sata da dauna da wari, saboda haka kowa a kowa mu yi kan ne lema kan mu tabbata cewa mu fa mun yadda cewa zamu gyara kasar nan duka da in ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba, shugaba ne yake mulki, saboda haka mu tabbata shugaban nan mun ba su goyon baya, sun samu sun yi abin da ya kamata don talaka ya alfahari da su, saboda haka Buhari zai bar mulkin Allah ya danar da shekara uku. Kowa kuma ya san rawan gani da ya yi, kuma Buhari ba za ka taɓa kaje ka ce ya saci kuɗin Najeriya ba, sai da ka ce wanda suka yi rashin sun yi sata, wanda kuma ana jira kamar yadda ɗan wani yake cewa zai kawo kasidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun ɗaure wanda suka yi sata nan, wallahi ina jiran shi kai tsaye.
Da shi Duhu ya faɗa kan cewa shugaban ƙasa baya sata, wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa, amma abun takaici shi ne kai gara a ce mu samu shugaban ƙasa wanda yake sata, amma masu aiki da shi ba su barna a kan mu samu shugaba baya barna, amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna, barnan da ake yi yana ji yana gani, gara ma da ake shi kada yake barnan, ya fi ce yana zagaye da ma'aikatan daga ba ɗaya har talakan da bai san ABCD ba ya san ana barna, amma kuma shugaban yana kallo don shi baya barna kuma ya hana a yi barnan.
Eti Shehu, shekarar 2023 kuna gani PDP ta sha kayan a baya, kuma sun ka murmure za ta iya kai batanta a 2023?
Da ikon Allah, ai jiki magayi ne, da ikon Allah, in har Allah ya sa muna cikin masu rai, muna kyautata zaton cewa mai girma matsohon mataimakin shugaban ƙasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano, kamar yadda aka yi a Kogi, da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya, yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kitse a wuta, da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba tun da kaga tafi kadinta har aka kai kotun Allah ya isa, wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne Allah ya isa, wanda a matsayina na masarin shari'a,
amma aiwa na ga abin da a matsayin ka zai kira bai da wannan
kotu ko ƙarya kai ya zama gaskiya a dokance, a matsayina na masarin shari'a haka yake, kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi, amma da ikon Allah za mu sake fitowa, kuma muna jira kowa ya fito da ikon Allah, kuma in har Allah ya sa muna cikin nazurai.
Kuna da abin tallatawa?
Mu kuwa muke da abin tallatawa fiye da kowa ne ne.
Alhaji Abdul Aziz, jam'iyyar APC ta nan tana kasa daram daram dam dam dam, kuma Allah ya yarda. A wannan kuma kai da kai kake fadi dun kai dan adawa, ka ba dan adawa ba ka da ka kai daidai bai. Ba ku da tire maganan adawa kake yi. Na ta yi magana kace kuna nema wajen Allah, mu kuma muna fada Allah ne ba mu mulki nan, ko muna so mu sake tsara kai Allah ya sake ba mu mulki. Saboda haka mu muna kasa kun san abin da muke yi, talaka dai a 2019 an dauka ba Buhari ba zai ci rayuwa ba, Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari. Kuma yau ba Buhari kare ba zabi Buhari da APC ne, saboda haka 2023 Allah ya tsawo da lafiya za mu sake cin zabi bismillah, za mu kawo dan takara wadda Najeriya za su sake daidaita a zabe ta. Abin da nake so in gaya wa dan wani yadda shi shine kar mu kawo maganan adawan ana shugabanci, shugabanci fata shine kullum mu samu shugaba da zai gyara mana a tattalin arzikin kasa, ya gyara kasa, ya kawo mutane a zamanto da mutumin Krista da musulmi a zamantakewa, a san cewa dukkan wadan yayan annabi Adamu ne, saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don a musan kawo na mu, da an bar mu duk yaran raya da ba mu san kawo na ba, da kuma ba za a san inda ake, saboda haka idan muka ji cewa yau duk wannan ba gwamnana ba ko duk ba shugaban kasa muna kushewa, to kushe wannan kwatana mala'ikun suna zasu ce su amana da shi, fa kuma ya zamanto amfani, ya zamanto abin da zai zamana bala'i, saboda haka mu dinga girmama shugabanni domin me don mu samu su yi mana aiki ya dai bisa ga yadda aka zabe su. Yau talaka in ya fita ya ma shugaba Buhari
to ina ga shi ga wannan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shine mu kokari
ba Buhari kan an yi marbori
ba ba ya kai a shi ba ya ma gori ba kasa ba ya ma Buhari bori ba ai a dole ta ai masa bori a kasa ba ka dire ta yi ba ya ma bori ba ai ai ma zaman tsaro zanga zanga ba ya ma shugaban kasa bori ba ba wanda ya ma shugaban kasa bori a Najeriya
ku karkar
ka ba so fada ba ba wanda ya ma Buhari bori a kasar nan
gasi yanzu kana yi wa wanka ne ko ganin ka ne gobro Ahmadu
ba sai dai zama kani da ba dai wana ba dai kani ne ba amma kuma
maimakon ka ganin ka
sha bai masa kaza ba bai masa kaza ba abin da ya faru shine kace kace lokacin zaman tsaro ya yawanta jarar jojo a bace yawanta ba ita garwan hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu sake ga maka ba kwanci hankali kuma abun ta furfure da yake ka banza ke
to muna godiya to muna godiya eh ti shehu to ga tambaye da zamu ku duka to ga
tambaye kuma na tambayar har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar a bayane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda ya fina mutai muna fada a bayane
to muna godiya to eh ti shehu Dr. Umar
amma har yanzu din abun dumansa ana samun tacacin hankali mutane sun daina noma wurin sun dawo gari
to ina zuwa Dr. Duhu
idan an
Duhu to shikenan yanzu zamu nan ne eh to ga tambayar da zamu ku
amma ba mu ba ni ma ce ni ba dan zama Abuja ba ni kuma da na yola yake wannan zuwa madagali ko wannan shige yola ba sai mu haddace wannan da kai dan jami'ar adawa nan na tattaraya ne
to muna godiya
to muna in kace in zo zaka bani na waka so a gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun tsaya muna dogon bayani a radio ba
Allahu akbar to wannan shine kashin wannan shiri kuma shine shin muryar hukuma shirin da Ibrahim Abdulazizi yayi mana a wannan gidan radio kuma a wannan shiri na tsaka mai wuya domin bayan ya dauki wannan shirin mun dade muna sa bangarorin wannan shiri din Allah da ubangijin sa yayi masa cikawa a ran 5 ga watan February wannan shekara ta 2021 muna jaddada yin juyayi da kuma taya iyalansa da gatumarsa da matansa da ƴaƴansa da abokansa da sauran mutanen da suka san shi da wanda suka yi cudanya da shi juwayen wannan babban rashi da muka yi nashi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya ba mu hakurin jure wannan rashi babba da muka yi kuma Allah ya sa ya cika da imani kuma Allah ya sa mu cika da imani mu tare da su cikin imani assalamu alaikum ni Ali Mustafa Sokoto a Washington
Gaida Ali Mustafa Sokoto muna kuma addu'ar Ubangiji Allah ya ji kan Ibrahim Abdulaziz to kafin mu je ga labarai a takeice ga wata sanarwa
Zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu a majalisar dattijan Amurka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kama tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaki da ta'addanci wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yakinsu kan raguwar ƙungiyar ta'addanci ta ISIS a gabashin Siriya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma anjima da hantsi. Da Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Yamai a Jamhuriyar Niger. Yanzu kan a madadin Sarki Hashim Gumel wanda ya ci ni gabatarwa. Sai kuma Ciba Hero Dindine da ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.